Yaran nan biyu da waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba da suka yi garkuwa da su a birnin Kwanni. An samu ganin su da misalin karfe 9:18 na daren Litinin da ta gabata. Yaya aka yi aka ga waɗannan yaran? Ita ce tambayar da na yi wa magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuban Sumaila a lokacin da mahukumta na bariki da na gargajiya suka je yi wa uwayen yaran da jama'ar gari da sun kai tururuwa a gidan uwayen yaran. Barka da kubutar waɗannan yaran.
Babu waya suke bi sun yi bugunwa baban nasu waya ne kai kuɗi Najeriya zai ɗauko yaran madawa. Kamar yadda nace muku Allah da nashi iko su yaran da kansu su ne suka ce wanda suka ɗauke su sun kai su wata unguwa ta cikin Kwanni can wajen mabuga. Suka aje suka nuna musu wani gida suka ce ga gida can in kun zo ku ce tantan yace akai ku kaura laka kaga kenan abinda Allah ne nashi iko ya sa su waɗanda suka ɗauke su ba su da tsimi ba su da dubara da dole sai sun kawo wannan yara suka kawo suka aje su lokacin da suka aje su ne aka tuntubi jami'an tsaro aka faɗa musu kuma aka tuntubi radio aka shaida musu cewa ga yara an gani su zo su gani kuma Allah da nashi iko ya sa ko da suka yi suka gani suka tabbatar da lalle yaran su ne wanda aka ɗauke bayan kwana biyu.
Kasancewar mutanen sun ce sai an ba su naira 10,000,000 kwatankwacin sefa 16,000,000 kamin su sako yaran. Shi ya sa na tambayi shugaban gundumar birnin Kwanni bugu da ƙari shugaban dukkan jami'an tsaro na wannan gundumar cewa da Malam Ibrahim Abbalele shin sai da aka baiwa waɗanda suka yi garkuwa da yaran kuɗin da suka ce kamin su sako su?
Kudila ba a bada ba. Allah ne dai ya sa aka same su kuma da ƙoƙarin da 'yan sanda da duka FDS da muka yi mobilize tun jiya suka same. Amma kuɗi dala ma ba a bada ba tunda wa'ancan kin ba a gansu ba san ajiye su ne kuma sun tambaya aika musu kuɗin can Najeriya kenan kuma yaran suna nan an sa musu kuɗin kuma ya kwatanta inda yaran suke.
An kama su waɗanda suka yi wannan aika aika
a ba a kama su ba amma ana bin san su tunda akwai lambobi kuma akwai mutane wanda ya zamanto sun tsinkaye su kenan insha Allah muna cikin tsammani cikin kwana biyu na asami su.
Daya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da ɗiyansu ya bayyana farin cikinsa ganin an samu ganin yaran nasu.
To na farko dai sunana Sumana ni ne ɗaya daga cikin wanda an ka tafi da yayansu saboda haka ina mal'umma godiya da goyon bayan da suka kawo mana da Abdu inda sun kai ta yi mana sai Allah ya saka da alkhairi da musamman jami'an tsaro wanda sun kai ta kai da kawo cikin wannan al'amari da kuma manyan gari tun daga mayor da perefe da sauran al'umma gabaki ɗaya da musamman kuma manyan mallamai wanda sun kai ta tsayuwa yin addu'o'i ganin cewa wannan al'amari an samu nasara gaskiya Allah ya saka musu alkhairi da kuma gidajen radio wanda sun kai ta yada wannan abu ya gama duniya sai gaskiya media muna gode musu da wanda sun kai ta yada kuma bisa media sosai.
Wannan lamarin ya sa hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin Kwanni yin kira ga al'ummar wannan gunduma da ta saka idanu game da ababen da ke kai suna kawowa ganin cewa an suma ganin waɗansu halaye a wannan yankin da ba a saba da su ba da ke ta'allaka da sha'anin tsaro. Kasancewar gundumar ta birnin Kwanni tana kilomita 4 kacal da makwabtanta na kudu waɗanda ke fama da matsalar tsaro a gabas maso arewacin ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.